America, a Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu.
Ai Madina, kin san duk ranar Alhamis a shirin nan namu na yau da gobe yana duba ainihin abin da ya shafi kiwon lafiya. To kuma kin ga yau yayi daidai da 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2019, inda zamu duba muhimmanci da ke tattare da duba lafiyar idan dan adam. Wani
matakai mutum zai dauka domin ya inganta idanuwansa, daga cikin muhimman abubuwa wanda mutum zai iya dauka, kowa abu na farko akwai kula da tsafta, musamman tsafta hannaye yadda ake yawan kai su wurin ido.
To duba da yadda ido ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa a jikin ɗan adam da mutum yake amfani da shi a kullum, bisa wannan ne za mu mayar da hankali kan abubuwan da suka kula da lafiyar ido, wato ya kunsa.
Haka yake ciyaman, kaga yau ma za mu yi kokari mu samu jin ta bakin ƙwararru don menene yake tattare da muhimmanci a ainihin duba lafiyar idan ɗan adam.
Haka kuma za mu tsakuro wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook, inda muka ce a cikin 'yan shekarun da suka gabata yaushe ne aka duba ko aka auna lafiyar idonki ko idonka? Tare da kuma bude muku layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana yadda kuka dauki muhimmancin kula da lafiyar ido. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
To madalla, da farko zamu fara da jin muhimmancin zuwa a dinga duba lafiyar idanu daga bakin ƙwararren likita, wato Dr. Muhammad Ladan.
Shirin ido yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa, daga cikin muhimman abubuwa wanda mutum zai iya ɗauka, kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake.
To sai a gafarce mun dan samu tangardar na'ura. To yanzu dai zamu fara jin hirar da Yusuf Harande da Dr. Ladan.
Za a iya cewa wani muhimmanci yake tattare da mutum ya je asibiti akai-akai ana duba lafiyar idan shi?
To muhimmanci shi ne, ya Alhaji, in mutum bai zuwa wurin likita ana duba idansa, ka san akwai wani abubuwa da wasu ciwuka da suke faruwa a cikin idon ɗan adam, musamman akwai wanda ake kira glaucoma. To wannan ciwon, wani irin ruwan da ke cikin idon mutum, to wani lokaci akwai wani lokaci wanda suke kira pressure. To ƙarfin ruwan wani lokaci in yayi yawa yake iya ɓata jijiyan da ke sa ka gani sosai. So dole, amma wannan ba shi da ba wani alama da za ka sani ko yana ciwo. To in baka zuwa ana gwadawa kawai, sai wannan pressure ɗin zai ta ƙaruwa ko ruwan da ke cikin idon zai ta ƙaruwa. To in baka jiwa ana duba kowane lokaci ba, in baka yi hankali ba, za ka iya makancewa ba.
To ana iya cewa kenan likita idan mutum ya zamana baya dubawa kuma ba wai dole ne zai ji wata alamar ciwar idan shi na ciwo ba, kawai ita wannan pressure da kake magana za ta dinga hauhawa har ta kai ga matakin da mutum zai zo ya samu makanta kenan.
Eh, zai aye in mutum bai zuwa ana duba don kawai za ka rika gani wani lokaci za ka ga abubuwa na ɗan canza kaɗan-kaɗan, amma ba wani alama, kawai sai ka ga wani lokaci ba ka gani, kawai haka.
To yanzu likita, musamman kamar a ƙasashen Afirka yanzu da yake lokacin hunturu ake fuskanta yanzu, kuma da dama akan samu irin buji ko iska da take kwaso ƙura da dawi, abubuwa da dama sukan shiga idanun mutane, wani irin illa wannan yake haifarwa ga lafiyar idan ɗan adam?
To wannan illan da ke haruwa, iskar nan da ke shiga wani lokaci akwai ayyuka da suke shiga daga iskar shiga idan mutum to wannan yakan kawo wani idan da idan ya soma ruwa wannan da turanci ana kaman kwayan cuta wanda suke kira infection da turanci to wannan illar sa kenan iska din nan ya kamata in dai mutum zai fita a lokacin hunture kare idan sa
to kana nufin kenan watan koda sa irin gilashi haka in mutum zai fita shi ma yakan taimaka wajen kare ido kenan
eh wannan yakan taimaka kware wurin kare ido domin iska din nan da koran nan yana kawo illa don ka san shi wannan yashin nan ko kasa ko abin nan dake tasowa to su suka idan mutum to lokacin suka gurje idan mutum to bai kamata ba saboda haka shi yasa dole mutum ya rika kare idan sa inda yana irin wuraren haka
to likita da dama mutane sukan ga cewar kamar akwai bincike da nuna cewar akwai illoli tattare da yanda mutane ke kallon ainihin idan computer ko kuma wayoyin su hasken wayoyi da hasken irin wannan ita na'urar nan tafi da gidanka da ake ce ma iPad wani irin illa su kuma waɗannan hasken suke haifarwa ga lafiyar idan dan adam
eh to shi wannan wani irin hasken da ke kan waɗannan na'urori da iPad din nan su irin masu na'urar waya da ake kira cell phone musamman waɗanda suke manya-manya din nan to shi wannan blue light din ba shi da amfani mu ka rinka kallon su kowane lokaci domin kana kallon shi kowane lokaci yana iya lalata maka ido yanda ba za ka rinka gani sosai ba musamman ma ya fi illa ga yara nana yanda yanzu ake yadda yara su yi ta kallon irin iPad din bai kamata ba ya kamata a rage yawan lokacin da yara ke kallon wannan abin ya Allah
to a gaida Dr. Muhammad Ladan da wannan takaitaccen bayani akan muhimmancin duba lafiyar ido yanzu bari mu leka asibitin tarayya dake birnin tarayya asibitin gwamnatin tarayya dake birnin tarayya Abuja inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu zantawa da wani kwararre Malam Suleiman Ibrahim Funtuwa
shi dai ido yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar dan adam wani matakai mutum zai dauka domin ya inganta idanuwansa daga cikin muhimman abubuwa wanda mutum zai iya dauka kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake jin bai da lafiyar ido kuma kila ya je asibiti ko ya je wurin jami'in kiwon lafiya wanda ke da masaniya da ido ya tabbatar musu da wata matsala abu na farko akwai kula da tsafta musamman tsafta hannaye yadda ake yawan kai su wurin ido kila a sosa kila a kakkaba wani abu wanda ya yi kokarin shiga ido ya makale tsafta na da matuƙar muhimmanci wurin kiyaye lafiyar ido sannan abu na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci wurin kiyayewa da inganta lafiyar ido shi ne abubuwan abubuwan da muke ci na abinci akwai abubuwa masu yawa wa'inda suke da muhimmanci wurin inganta lafiyar ido misali daga cikinsu akwai karas wannan da za ka gaishe bakin hanya albaro da naira 10-20 naira 50 za ka iya samu karas da za ka kayan abinci na karas yana dauke da sinadarai masu yawa wa'inda daga cikinsu akwai abin da ake kira vitamin A wanda bincike ya nuna yana da matuƙar muhimmanci ga ido sannan akwai irin su kifi akwai irin su kwai duk suna dauke da sinadari mai yawa na vitamin A akwai manja wannan musamman idan an amfani da ita wurin dafa abinci ba tare da an soya ta ba har ta yi canja kala kanshinta ma ya canja idan aka yi sarrafa ta sarrafawa wadda take ba ta bata asalin yadda aka yi ta ba ita ma tana taimakawa manja da sauran kayayyakin abinci wanda za ka ga waɗansu magunguna ta sanya an ƙara musu sinadari na shi vitamin A kamar za ka ga akwai su siga za ka ga an rubuta a jikin wani buhun siga za ka ga an zana hoton A kila a ɗan rubuta vitamin da an zana hoton A ƙatuwa haka da sauran waɗansu kayayyakin abincin da yawa waɗanda gwamnati ta sanya su ta sanya an sanya sinadarin vitamin A domin amfanin shiga jiki da waɗansu abubuwa sannan abu na uku wanda shi ma zai iya taimakawa wurin ingantawa da kuma tsare lafiyar ido shi ne musamman ga yara wannan irin wasanni da yara suke da tsalle-tsalle a gida da makaranta da anguwanni a nuna musu cewa to jifa da duwatsu rike abubuwa masu tsini da kaifi ana kokoyi wani zubin ma a makarantu za a ga hada biyu a hannun yaro ko fensil ko kuma waɗansu abubuwa ne da yara suke amfani da su a makaranta. Za a ga yara na wasa da su kuma ana kai haurin ido. To illar hakan in aka tabo idan za a iya a soki idan wanda zai iya kawo abubuwa da yawa. Nan take dai ido zai iya yin fushi ko kuma ya yi ja. In ba a yi kanna ba yawa ba wani zubin ma kila ana iya a huɗu idan huda da kila za ta canja ido ma kila ya kiyaye.
Masu liman idan muka duba yadda wani lokacin za ka ga mutane idanun suna musu kaikayi sai ka ga mutum zai ɗauki taguwar takan nan sai ya goge idan ko kuma idan idan yana kaikayin mutum ka ga yana yawan sosawa yana jin daɗi kuma yana ɗan jin nishaɗin sosawa da sauransu. Yayin da aka ce musamman idan ka ya fara ma kaikayi a matsayin ka na jami'in kiwon lafiya da kake da kwarewa shanin ido din nan menene abin da ya kamata mutum ya yi ne?
Ɗaukar riga a rika su a saba a cikin ido ba daidai ba ne ba da farko na ce daidaita abin da ya ke taimaka wa ido ya zauna lafiya a inganta shi kuma a zauna lafiya da shi shi ne tsafta. To mutum ya ɗauki riga saboda akwai ƙwayoyin cuta wanda ake kira microorganism wanda ba mu iya ganin suna nan a ko'ina a jikin riga da sauransu. To ɗauka a taba a cikin ido ba daidai ba ne. Sannan abu na biyu in ido ya yi kaikai to alama ce ta cewa akwai matsala. To abin da mutum ya kamata ya yi ba daidai ba ne ba. Abin da ya kamata mutum ya yi idan ido na kaikai shi ne ya je asibiti a duba shi ya ce ga abin da yake damun shi na kaikai. Sannan in ya zama kafin ya isa asibitin dole sai ya zo ka yi amfani da abu mai kyau ya samu kamar hankali. Wanda yake sabo wankakke tsaftatacce sai ya sanya idan kuma ya yi suta wadda ba ta wuce hankali ba. Saboda girzawa da murzawa akwai halittun da Allah ya yi tun daga fashin da ta rufe ido da gira zuwa wata ita ma marihi na ido wanda ake kira conjunctiva. Abu zuwa sauran halittu da Allah ya yi ma ido. Idan mutum yana murzawa zai iya yi banna zai iya ko jira ta fada ciki ne ta murza har ta yanka wannan fata wadda ko kuma wannan halitta da Allah ya yi wadda kuke ba ido haida misali ita conjunctiva da ke daga ciki sannan abubuwan da suka biyo ta har zuwa ba.
Da yake wannan shirin namu sunansa yau da gobe shirin yau da matasa. Idan muka duba gadin matasanmu musamman ƴan gayu a wannan yanayi za ka suna yawan zokan wato sayan bakin gidan su maki kirin irin na gaya ɗin nan a dinga toshewa ana barazana ana gaya da shi. Menene matsayin sa wannan bakin gidan sun ga lafiyar idanun ɗan adam?
Ila shi ga mu da muke asibiti kuma muke gefen ido ila shi yana da amfani sai shi haka nan a bakin hanya kuskure ne saboda mun lura akwai waɗansu gilasan da aka yi yanzu waɗanda suna ɗauke da wani abin nan fawa ɗin kamar a ce an ƙarfafa su ba kawai ordinary ko kuma plain ko kuma ba su da wani ƙarin abin nan da aka yi musu ba. Sannan na biyu sanya gilasan kamar mu da Allah ya halicce mu a nan Afirka a Najeriya da sauran ƙasashe da suke irin nan muna da yanayi mai zafi. Wani zubin a yanayin sanyi da kura da iska. To sanya glass lokacin da ake kura da iska ko ake tsananin rana yana da kyau. Lokacin rana wannan glass ɗin mai duhu yana rage tsananin zafin rana da ke shiga ido. Wannan ma yana da muhimmanci kwarai da ido. Sannan lokacin kura yana rage kura da iska da abin nan hakukuwa da za su iya faɗa mu ido wanda har su jawo wancan kaikan da muka yi tsammukan baya daga ba.
Eh idan misali zan shiga mota ta in kunna AC da sauransu shi ma zan buƙaci glass?
Wannan ba za ka buƙaci glass ba in dai domin wancan ne za ga an sanya ma mota kila an sa abin da ake kira tinted an sa bakin gilashi musamman a baya ba wanda ake kallo ba. To bai kamata a ce mutum ya sanya glass wanda zai rage masa daman ya kalli gaban shi mai yana titi da kuma gefe side mirror sun ga gilasan da ke gefe da gefe da ma wanda ke ciki wanda dai yana taimakawa mutum wurin ke tuki ba tare da ya tuki ba kuma ba tare da ya tuki ba. To da cikin mota wannan babu wata hikima ne an hali ga mutum ya so ya samu gilashi wanda zai rage mai dama ne kallon abubuwan da ya kamata ya kalla na gilas da sauransu.
Eh idan muka zo kaman ni da ke aiki na aikin jarida ne kuma kusan aikin na gaba ya ta'allaka ne akan na'ura mai aiki da kwakwalwa wato computer. Komai zan yi akan ta nake yi. Musamman akwai wani alaka ne na da zai iya kawo illa tsakanin yawan kallon wannan gilashi na computer kullum kana kan computer kana aiki?
Eh akwai kwarai kam. Da abin da za a yau da kullum ba ta ba komai ba da abin da za a aiki a hali da shi yau gobe gibi to a hankali karfin shi da daraja shi da sauransu za su rika raguwa to a ce ido kullum yana kan haske na kwamfuta ko waya kamar yanzu da za su ga ko ina ana tafiya waya to akwai illa kamar yadda ta kumbaya akwai illa da ya kan iya yi sai dai ba za a bane wanda ke zuwa nan tare.
To a gaida Hassan Maina Kaina da Malam Suleiman Ibrahim wato kwararre kan kula da lafiyar ido. Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu a yau ita ce, cikin 'yan shekarun da suka gabata, yaushe ne aka duba ko auna lafiyar idonki ko idonka? Kafin nan dai za mu karanto wasu amsoshin da muka zaɓulo a shafinmu na Facebook.
To da farko mun samu amsa daga Garba Idi Wise yace to VOA Hausa ni dai ban taba zuwa duba lafiyar ido na ba amma daga yau zan fara ku tashi lafiya.
To madalla. To ta biyu wanda dai muka samu na biyu dai daga Ruqayyah Usman Farijebuwa Allah ya sa na fada daidai.
Amin.
Tace gaskiya mu a al'ummar yankunan karkara ba mu san da wannan lamari ba ganin yanda likitocinmu ba su wayar mana da kawunanmu don sanin muhimmancinsa don haka yau za mu kasance da ku kai tsaye don mu ji daga ƙwararrun likitoci.
To masha Allah.
Ai kaga Madina kin ga shi ma wannan baban gida na yalwa bungudu cewa yayi babban kalubale dai shine bai wuce yanda zaka je a kowane kauye ba kowane kauyuka wai ake samun asibiti ko kuma likitoci da suke da kwarewa a fannin ido ba balle ma har su je su ainihin ga likita su a duba lafiyar idan
su
na suna su matsalolin kenan.
To ga wata daga Shehu Adamu Rajawe shi to gaskiya duba lafiyar ido yana da matuƙar muhimmanci sosai domin dai ido shine jagorar rayuwa ganin cewa sai da shine ake ganin duk wani abu da ke cikin duniya wannan kwarai kuwa. Sai dai matsalar shine mutanen mu ba su cika zuwa duba lafiyar idon su ba matuƙar ba matsala suka ji suna da shi ba wato in babu matsala ba sa zuwa duba lafiyar su
kwarai kuwa.
To yanzu bari mu bude layi kenan ko?
Eh to yanzu kuma sai mu bude layi mu ji wato idan kuna kusar wayar ku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta layukan yanzu abu da suke ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To da alama ga kira mun samu daga ina ne ake kira? To madalla kafin dai mu kai ga daukan wayar mu ta farko bari mu dan shakata da wannan
Bakaƙen Larabawa da magani muka zo garin nan Bakaƙen Larabawa da magani muka zo garin nan Bakaƙen Larabawa da magani muka zo garin nan Bakaƙen Larabawa to jama'a ga ba mun shigo gare mu ba da mako guda kana kana na kutar ta koko makanta ko dan bawan din su kar zuwa in ka sha ba wata gan ko kuno tauta kun da ku doma to na riska ka ba su magani ba larabe ne kai su do kushera ina ka baro su iske da bashore sun bayar aure dan wurgo in ya zo za mu gyara she shi ma ya bege mashawara koko da basir cutar su kila ku duba ga bakajin larabawa mun zo ko mun zagaya mun bayar da magunguna kala kala bakajin larabawa to jama'a ga ba mun shigo gare mu ba da magunguna kala kala na kutar ta koko makanta ko dan bawan din su kar zuwa in ka sha ba wata gan I'm gonna make it. shaida ina kamar wasu SK da mutane sun bayar aure dan wurgo in ya zo za mu gyara she shi ma ya miƙe mashawara koko da basir cutar sikila
ku madalla ga kira na farko mun samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi
to ajja barkan ku dai da safiya
barka ka dai
to ne ma tsora boka yakin ki kuma barka da safiya
to mun gode
yawa sannu yawa
to madalla sharfilu da yisi baliwa ran da sunana mursala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kano tarayyar Najeriya
to masha Allah malam mutalla to yaushe ne ka taba zuwa aka duba lafiya idan ka
eh to gaskiya zai kai kusan shekara 5 ko 6
shekara 5
gaskiya saboda kin ga shi sa wayannan shirye-shiryen ku kullum muke aje lokutan mu saurare ku saboda ana ƙara ilmantar da mu harkar musamman harkar lafiyar nan da sauransu to kun ga muna fa'idantuwa amma kan zai sa kuma abin da ya sa ma din wannan shekara 6 na dan taba samu wani asari ne aka dan glass na ido da nake sa dan cokale na ido shine na ji aka dan dudduba mu amma ba haka ma ban ma ana zuwa haka nan a samu likita idan duba ba kuma haka ya kara mana kwarin gwiwa in Allah ya yarda za mu samu lokuta da dinga zuwa ana kara duba mana idanuwa mu insha Allah
to Allah ya sa Allah ya bada iko
to madalla mun gode murtala to yanzu bar mu je Nasarawa ne ne akan layi daga Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
garba likita radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa
to garba likita radio akan kama radio ka duba lafiyar ta to kai kana za duba lafiyar idanunka da kake duba radio nan da ita
to gaskiya duba ido shine muhimmin abu musamman mu yanzu gwamnatin jihar Nasarawa engineer Abdullahi Esle gaskiya ya dubi muhimmancin ido ya sa ya kauta ma aka je aka dinga duba idon mutane ana ba su glass masu shawara kuma ana ba su shawara su tafi asibiti kuma an sa yanzu kowane asibiti in ka je inda na gwamnati ne to musamman an bada ainihin yara kanana ana duba idon su kuma kyauta saboda haka ni ma da nake magana da kai yanzu idon nawa sun yi jajawu amma ina kokari insha Allah zan je a duba mun domin idon shine muhimmin abu gare mu da fatan za a je
to likitan radio ya kamata ka je ga likitan ido ka to mun gode kare da gaske to masha Allah
ta ce amma bari mu koma garin gwamna Kaduna wa muke da shi a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa ke magana
to alhamdulillah sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga cikin birnin Zariyan jihar Kaduna Najeriya
to muna jin ka Malam Hamza
kuma ni ne PR wa taskar babuga waya ta Radio Zazzau
to muna jinka
to alhamdulillah ni kaina inda magana aje a duba idanuna ne akalla gaskiya na kai shekara kusan 3 a yanzu haka
duk da kana makotaka da kofar kuyan bana
wallahi ko ka san ku an ade jahar a Najeriya mata ɗaya daga cikin ita ce babban asibiti akan inda ido ne kam
ya kamata ka je ka
alhamdulillah amma gaskiya ko a ƴan kwanakin kuma ni kaina wannan kwanakin ina fuskantar wani kalubale ne ko kalubale nake fuskanta yanzu inda a ce zan hau babur dina haka kawai ina tafiya ba wai gudu ma da za a ce me yawa bane amma sai ga hawaye yana fita mun to wannan hawayen yana damuna gaskiya
to Allah ya taimaka
wannan abin shi zai sa in je kokarin zuwa ma in kokarin dubawa
to madalla mun gode kwarai da gaske
Allah ya samu dace Allah ya bar jagora a tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske to akwai kira ya zo daga Burkina Faso wani ne akan layi
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Isa mai jiki daga nan Burkina Faso.
To malam Isa a nan Burkina Faso kana zuwa a duba idanunku?
Wallahi ni kan na sha zuwa ba so ɗaya ba so biyu ba amma tun lokacin ina aiki na an shekara 25.
An shekara 25. To shika ina bar ai yanzu baka san me yake faruwa da shi duk da kana gani din amma wani lokacin baka san me yake faruwa da shi ba. Saboda ka san an ce su masu ciwon ido ba sa ganewa. Ikon Allah to dai ya kamata a garzaya aje a ga likita ko zuwa kai su auna maka su duba maka su gaya maka cewa lafiya yake ko ba lafiya ba akwai shawarwari da su iya baka abubuwan da zaka iya ci ya ƙara lafiyar idanunka din yana da kyau yana da muhimmanci a ringa zuwa ana duba
ina ina gaida ba kullun na kokore wanda duke ban ji ba mun shiga
Dr. Ladan kenan kake nufi
Dr. Ladan wallahi na ji ba mun ji ba
to masha Allah to da fatan ya ji wannan gaisuwa taka to sannu mun gode to madalla mun gode kwarai da gaske
to yau in Kaduna dai sun mamaye shirin ga wani kira daga Kaduna wane ne ke kan layi
sunana Ibrahim Mjae
to malam Ibrahim
Zaria tarayyar Najeriya
sannu da zuwa malam Ibrahim muna jinka An taɓa duba idan ka?
Da yake ni da ina dan fama da haka kamar wani aba ido na haka kamar wani kurji ne haka ko ba haka. To na je ina zuwa akai-akai ana duba ido na. Amma akwai abin da yanzu dafto yayi magana wanda shine ban gane ba, ya ce yawan duba laptop da sauransu. To shi yawan duba waya kamar irin yanda za ki ga yanzu samari da yan mata ko da yaushe ana duba waya ko da yaushe waya ko da yaushe waya dare da rana. To shi ma akwai illa ne koko babu illa? Dan kaga yana da kyau su ma yanzu mu iya sanin haka, ya ce kamar ku masu aiki da computer ne da sauransu
haka,
wannan shi akwai illa? To dole ya kamata mu ma a rage amfani da wayan saboda mu samu karin bayani.
To madallamu
Ibrahim MJA daga Zaria.
To malam Ibrahim MJA mun gode. To kun da abin da wata tambaya da mai muhimmanci.
Eh to ai kaga tambayar da yayi kamar daidai da ta yi daidai da tambayar da na yi mashi Dr. Ladan. Kuma Dr. Ladan ya tabbatar da cewar bincike ya tabbatar da cewar duk wani mutum da ke yawan kallon ko dai wayar hannu
screen da ya lafa ko computer
akwai wani blue light da ya kira shi wata koriyar wuta, watan an ce wannan ita koriyar wuta tana shafar lafiyar ido
kafin yawan kore ido akan wato allo na computer ko na waya shi ma yakan rage karfin idanu kware da gaske. Dan mu muna gani anan ma yana faruwa da mu kware da gaske ba wai.
Yasa ake cewa ma in kana aiki ko idan kana duba waya kakka jera awowi da yawa kana yi ka dinga ba da dan hutu.
To ai ka san kun san muhimmanci ma kwa kananan yara da yanzu haka sai ka ba su dan iPad sun dake suna kallon katun ko wani abu. To yana da kyau lokacin sai suke zuwa bacci zauna suna ta kore ido akan wannan. Wannan yana matukar illa ga idanuwansu. So ya kamata lamari da ya kamata iyaye su san lokacin da za su ringa ba yaran su allon waya ko abin da zai rike a hannu yana kalla saboda baka san me zai faru ba. Tun yana karami yaro ya fara samun matsalar ido ba zai buzo ya ce maka baya gani sosai ba saboda bai san yanda ake ganin ba. Sai an je an gwada shi zaka je likita ya ce ai ba gani yake sosai ba, kuma likitoci na cewa yana shabar hanyar da za su koyi karatu daga abin nan idan suna da matsalar ido. To bari mu ci gaba da daga layi.
To ai layi ma
ya tsinke ko to
kaga kamar wannan maganar da kake sarfilu akwai wani abu da aka ce idan mutum ma zai duba hasken wayan shi ko computer kayi shi inda kaman ɗakin da ke da haske, ba wai kawai ka kure idan ka kan wayar ba, kuma ɗakin da kake ciki na da duhu shi ma yana
hasken ya zama hasken kuke da ma hasken
shi ma yana shafa
yana shafa idanu kwarai kuwa.
To ai kaskin san kuma akwai da dama mutane ma da ba sa yin kallon fina-finai sai akan wayar su.
To akwai matsala
wannan likitoci sun tabbatar da cewa
mun aje wani akan layi da Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna?
Suna na lawan na lawan da kanan kamfanin fate da ke jaji Kaduna Najeriya.
To lawan na lawan wani lokaci ne kaje aka duba lafiyar idan ka zaka iya tunawa?
To a gaskiya fi sabilillahi ni dinnan a takaice hamma identity card gare ni na health insurance.
Wato insurance lafiya
goma sha kusan shi yawa na health insurance kusan shekara 14 yanzu na mallaki wannan identity card na health insurance.
To kana amfani da shi?
Amma a gaskiya a gaskiya ni ban yi rishin lafiyan da ya kai ni zuwa asibiti ba.
To bari na gaya maka wani abu guda daya.
Ina jin ka.
Wato dan kana rike da shi ba sai baka da lafiya ba zaka je gurin likita ba, wannan insurance lafiya da kake da shi zaka iya zuwa a duba lafiyarka a ga me yake ciki a duba ta idanka.
To amma ni a gaskiya saboda ban taɓa yin rishin lafiyar da ya kwantar da ni wai kwana bakwai ko kwana.
Duk da haka ka ringa da ya zuwa ana duba lafiyarka ko ba haka ba? To madalla. To mun gode kare da gaske.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wato wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Justin Thwaite tare da abokan aiki na
Yusuf Aliyu Harande
da Sarfil Hashin Gumel.
Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin wato cikin ikon Allah ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.